daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a Nomad FM da kuma Dalal FM, sai tashar muta VOA Africa da ke mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu da shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau a wannan dare na yau Juma'a 23 ga watan Yuni shekara 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabata muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu muna ɗauke da rahoto dangane da wani kame da hukumar EFCC ta yi a jihar Kaduna na waɗansu da ake kira 'yan kutse da aka fi sani da 'yan Yahoo Boys. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayar mu don mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kamar kowace ranar Juma'a mukan ba ku dama don ku bayyanar da abin da ke damunku, ko kuma waɗansu abubuwa da suke ci muku tuwo a ƙwarya zuwa ga gwamnatocinku ko kuma waɗansu da kuke son ku sanar da su. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, sai an yi mana aikin gafara yau domin ba za mu samu dama kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Kamaru ba. Amma dai sai a zauna a gyara zama don jin halin da duniyar ta kasance a ciki. Muhammad Hafiz, bismillah.
To, jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta kakaba wa ɗan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro takunkumi, abinda ake gani a matsayin ci gaban ɗaukan matakan matsawa shugaban ƙasar barin mulki. A yau Juma'a ne baitulmanin Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta rike duk wasu kadarorin da Nicolasito Maduro Junior ya mallaka a Amurka, kuma za ta hana ɗaukar duk Amurkawa da kamfanonin ƙasar yin wata mu'amala da shi. Gwamnatin ta Amurka tana zargin ɗan shugaban ƙasar ta Venezuela da cewa ya tsunduma wajen warwatsa farfaganda da takurawa mutanen ƙasar shi, sannan kuma wai yana samun gagarumar riba daga ma'adanan ƙasar. Ta wani gefe kuma, a yau Juma'a ne manyan jami'ai daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da kuma Iran suka haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa a kan yarjejeniyar 2015 da aka ƙulla da Iran. Iran ta faɗa taron Biyana tsakanin sauran ƙasashe da suka saka hannu a kan yarjejeniyar shi ne wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. Iran tana barazana za ta ƙara yawan adadin uranium da aka ƙayyade mata a yarjejeniyar a wani mayar da martani da takunkumai da Amurka ta ƙaƙaba mata a shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya gargaɗi shugaban Rasha Vladimir Putin da kare kuskura ya sake yin shishige a cikin zaben Amurka, yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin haɗuwarsu da Putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake walakabi da G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan. An tambayi Trump ko zai gaya wa shugaban ƙasar Rasha da kada ya kuskura ya sake katsa London a cikin harkokin zaben Amurka. Wannan musayar akwai yiwuwar ta ƙara janyo shakku a cikin zukatan mutane da dama da suke ganin cewa Trump bai ɗauki abin da muhimmanci ba. Wannan ce haɗuwa ta farko a tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala rahotonsa, inda ya ce babu haɗin baki ko kuma haɗin kai tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump na shekarar 2016 da kuma jami'an gwamnatin Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka jikkata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Atashan da ke arewacin yankin Hama. Albayan shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yaɗa labaran 'yan ta'adda a Siriya.
To sani da aiki Malam Hafiz Muhammad Baballe, labaran duniya daga nan sashen Hausa suke zuwa muku a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC reshen jihar Kaduna ta samu damar kama waɗansu matasa da suke kutse a harkokin yau da kullum, suna amfani da yanar gizo wajen cin zarafi ko kuma yin zamba cikin aminci ga mutane da dama. Lawal Isa Ikara ya samu haɗa mana wannan rahoton.
Hukumar hana zarmiya da cin hanci da rashawa ta Nigeria EFCC ta ce ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo guda 17 a kokarin da suke na neman mafaka a jihar Kaduna. Shugaban hukumar ashiyar Kaduna Malam Mai Lafiya Yakubu, wanda ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske, ya ce hukumar na shawo kan ƙalubalen da ke kawo cikas a gaban kotunan wannan ƙasa.
Jami'anmu ta fannoni daban-daban ta kasashen kudu ɗin nan sun fito suna farautansu, suka ga cewa nan waje ne wanda za su zo su huta, wasan cewa muna shirye muna jiran su. Ranar farko 8 muka kama, ranar na 2 mun kama 7, rana kuma jiya mun sake kama guda 2. Wanda ya zauna lafiya shi ya so, yanzu muka fara nan ba da jimawa ba za mu gudanar da su gaban kotu don a ba su hukuncin da ya dace da su.
Wasu na fargabar wasu lokuta idan kun kamo mutane an tafi kotu, mutanen da ake zargi ko sun kudin 'yan kasa ko sun yi irin wannan kamar damfara ko zamba, za a yi ta kai komo. Wai ba kwa tara hujjoji ne kafin ku tafi irin wannan kotu da irin wannan abubuwa?
Muna da hujjoji da muka samu ya gwargwado, amma da shi ke kasancewa shi wanda ya aikata laifi zuwa yake ce nemo lauyoyi wanda za su taimaka masa inda zai guje ma wannan hukunci. To shi criminal prosecution aka ce sai an samu hujjoji ne na karara da za a tabbatar cewa mutum ya aikata wannan. To su kuma a yadda suke yi ne su tabbatar da sai sun sa wani ɗan karamin hujja wanda zai sa shi alkalin ya ce a to matsalar da ake samu kenan. Amma na son tabbatar maka muna cin nasara, don a summit da muka yi kwanakin baya Abuja daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa ƙarshen watan da ya wuce muna da mutane wajen 400 da wanda muka samu hukunci a kansu wanda kuma ba ta ba samun irin ta ba.
Sai kana jin cewa akwai wani lokaci da Najeriya za ta yi nasara ku kauda irin wannan ɗabi'a?
In Allah yarda, nan ba da jimawa ba. Kasan mutane sun fara ganewa cewa ana cin nasarar nan kuma ga biyan bukata. Da ba haka ba ne, yanzu ta canja, ba sai ka gaya ma mutum ba.
To ko na ƙalubale ke shan gaban hukumar ta EFCC wajen magance cin hanci rashawa a Najeriya? Malam Mai Lafiya Yakubu ya ce tabbas akwai ƙalubale gaban hukumar ta EFCC amma suna shawo kan shi.
Saka gani an bar ana faɗan cewa an bar ma mu hukumar mu na EFCC kawai mu yi. Abinda mutum ya gani ya kamata ya taimaka maka sai ce ba zai yi ba, ya bar maka kayanka ne. Wanda mu kanmu jami'an muna samun barazana daban-daban. Wani lokaci barazana a kira ka waya a gaya maka cewa kai kake wannan binciken baka bari ba, ko kuma a ce maka zaka ga abin da zai same ka. Wayansu wani lokacin ma har jami'an wani ana ɗaukan su, wayansu suna bin su, wani lokacin da wayansu ma aka harbe su. To mu ga mun lashe takobi cewa na mai wannan aikin ba ji ba gani ba kuma ba tsoro ba sawa, domin sun cewa aiki ne wanda muke yi wanda shi Allah ya san cewa aiki ne mai kyau, shi muka dogara ga.
Yaƙi da cin hanci da rashawa dai na cikin manyan alƙawuran gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin kawo ƙarshen wannan badaƙala aiki ne tukuri gaban gwamnatin, saboda yadda maganar cin hanci rashawa ta shiga jini da jikin al'ummar wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanar gizo gizo, yanar gizo gizo. kasa adan na aboki na yanar gizo gizo yanar gizo gizo.
Ga da Isa Lawal Ikra da wannan rahoto. Amma kamun mu kai ga abin da zamu tattauna a gaba, to Mala Hafiz ka ga yau dai ba za mu samu kawo ma masu sauraron mu wasan tamola ba. To amma yanzu a dan takeice me zaka dan gaya mana me ke gudana a duniyar tamola?
Wato yau a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake kira African Cup of Nation an buga wasa tsakanin kasar Morocco da kasar Abricos, inda kasar Morocco ta samu nasara da ci daya da babu akan Abricos. Sannan kuma a wasa na biyu da aka buga an buga tsakanin Tunisia da Mali, inda aka tashi wasa wato 1-1. Sannan yanzu haka kuma kasar Afirka ta Kudu tana bugawa da kasar Namibia, inda har yanzu dai babu ci
a wasan.
Sannan yanzu haka kuma ana buga wata wani wasa tsakanin kasar Amurka, muka lika kasar Faransa.
Wancan wasan da mata kenan
na duniya ba ko inda kasar Amurka take da ci 2 kasar Faransa take da ci 1. Wasan matuka yana kayatarwa.
To kuma ita wannan Faransa fa ita ce mai masaukin baki.
Kwarai dan haka ai baka ga da suka farke kwallon ta farko ba, yanzu gashi ana ta ihu. Sannan kuma akwai wani wasa yanzu haka da ake bugawa shi ma na in ka tafi kofa Amurka da ake kira kofin nahiyar
Amurka,
ya kasar Argentina tana buga wasa tsakaninta da kasar Venezuela, inda Argentina yanzu haka take da ci 2 ita kuma Venezuela da babu.
To Allah ya sa
wadace.
To Mala Hafiz, kamun mu ba ma masu sauraron mu ko damar su kira, bari mu dan shakata da wannan waka ta Amina Alam waka wanda yayi mataki masoya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 6555. 26555.
To mun samu kira mu na farko daga jihar Gombe. Waye yake kira?
Sunana Malam Umaru mai galaki.
To Malam Umaru, muna jin ka.
To ni na ji shiru kwana biyu akwai wasu manyan muryoyi da nake ji a wannan gidan radio na ku. Albarka mai farin jini.
To Allahumma amin, mun gode malam mai galaxy Malam Umaru. To yau dai rana ce, to mun samu kira daga Jigawa. Bari mu je jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa.
Kuna magana da Abubakar da muka difa daga Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya.
To muna jin ka malam daga Malam Madori. To Malam Madori, wa muke da shi a Jigawan? To ina ganin layin na Jigawa ya tsinke. To har yanzu dai muna sauraron ku, kira ku bayyana muna ra'ayoyin ku. To mun samu kira daga jihar Kaduna. Wake magana a Kaduna?
Kana magana da Zaharuddin Abubakar Zaria, Tidin Jukun Tale.
To Malam Zaharuddin, muna sauraron ka.
Malam Yusuf Ali Harande, kanin ke ne Zaharuddin? Ina ma fatan alkhairi, sannan kuma ina da wani babban magana.
To Malam Zaharuddin, muna jin ka.
Ya kamata gwamnatin APC idan za ta taimaki al'ummar Najeriya kamar yadda aka zaɓe ta, bata san wanda suka zaɓe ta, bata kai wannan taimakon a polit-unit na zaɓe da wanda ya zaɓe ta da wanda bai zaɓe ta ba, zai amfana da wannan abin da za ta yi. Amma in ba haka aka yi ba, ba wani taimakon da talaka zai amfana.
To muna gode, Allah ya sa wannan korafin naka ya kai ga waɗanda aka yi don su. To bari mu tafi jihar Niger kuma. A jihar Niger wa muke da shi? Niger. To jamhuriyar Niger. To jamhuriyar Niger wa muke da shi? To wake magana?
Eh, to assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
Umma mala ne daga Dogon Jari.
To
ina so ba na ra'ayi na duka ga ku, sai ku ce idan adawa sun kai duka garanin shi.
To malam, muna jin ka.
Muna jinka. Sun ka so su da matsayi ga 'yan ƙasa. To 'yan ƙasa ku sun gane lalle wannan gwamnati ta aiki, ba sun ku so ba haka nuna ba. Kuma lalle dubitoci sun haɗa musu gaskiya, sun waɗaira ayyukan da shugaban ƙasa wani dushe ya yi da wanga fara minista na shi shekara takwas, sun yi gyaran shi ƙwarai wuri da yawa. Sai 'yan da ba a yi ba kuma ana da kai. Na gode mu dai Amerika, ni da ma mala ne daga gwamnati ta jihohin Niger.
To muna godiya. To kash, kiran shi ya abin nan. To yanzu dai muna sauraron ku. To daga ina ne ake magana? Kaduna?
Isa Jiharande daga Kaduna ne.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
Malam Yusuf Arande, maudu'in ku da kuka bamu da ban samu dama ba shi ne nake so maimaita.
To
kuma da aka ce kungiyan direbobi matsalar hanya ke sa ake samun damar fashe-fashe a hanya da sace-sacen mutane. Eto a yanzu a da kenan, a matsayin na direba a da ne wannan yanzu. Ai yanzu mutumin yana kwarki, yana gidanka, ma za a zo a kwankwasa ma gida ka fito a ɗauke ka, ko ka fito zai fiye kwana 11 ya fito daga kwarki don su ya hauke kina ke jiya Kaduna Polytechnic, har yanzu bai fita gidansu ba. Na ga tsaron ya kai haƙar gidan mutane. Wannan matsala ne na jami'an tsaro, sai shi abin da ya kamata domin Allah zai tambaye su. Su kuma masu ɗauke-ɗauken mutane, muna ga su ci tsoron Allah, ci tsoron Allah da yanayin wannan abu. Ka zo ka kama talaka ɗan uwanka bai ci bai sha ba, ka je ka azartar da shi, ka raba shi da dangi da iyali. Tsoron Allah, Allah ya shirye su, Allah ya sa su jira.
To mun gode Malam Murtala, bari mu tafi jihar Adamawa. Muke da shi a jihar Adamawa.
Hello.
To muna sauraron ka, wake magana, muna jin ka.
Sunana Dominic John ne daga Mubi.
To Malam Dominic, muna jin ka.
Dai kusan shekara 40 na jin radio nan na VOA.
To masha Allah.
Amma ni ban ta ba ku taba yi connecti na ba.
To yau gashi Allah ya sa an yi.
To ina sauraron ku kullum.
To muna godiya.
Lokacin shi Juma'a Ali da Ali Mustafa Sokoto.
To muna godiya. So yau menene naka ra'ayin ko kuma me kake so wani sako kake da shi ga mahukunta ko ga wasu?
To ni dai abin da nake da shi shine mu muna connecting da naku da radio ko ba iya dauke shi phone namu.
To to ai kaga ya nuna maka cewar ba wai ana kin dauka bane, masu kira ne mutane sama da miliyan 10 suna kira. To kaga sai wanda Allah ya sa yake da rabo. To yau kaga kana daga cikin masu rabon kenan. To mun gode, bari mu tafi jihar Kaduna. A wa muke da shi a jihar Kaduna?
Bello Shakutumi daga nan Kaduna.
To malam Bello, muna jin ka.
To anan jiharan dai ina gaisuwa kware da to ni an nika so ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Saboda haka akwai wata zanga-zanga da aka yi ta cewa akwai Abba Kyari. Gaskiya wannan bogi ne ƙarya ce, saboda haka Abba Kyari yana aiki tsakanin da Allah. In ka ji an ce akwai mutum to ya hana wasu hanyoyi ne wanda za a zo a cutar da shugaban kasa. Shi ne ke gani, saboda haka shugaban kasa ya riƙe Abba Kyari sosai, wallahi yana aiki. Kuma abin mamaki a ce Kaduna za a yi zanga-zanga ba su Abba Kyari. Da ne Duguri ga Yobe ga Adamawa. Duk a jama'a sarki wani Kaduna ake shigawa a Abba Kyari zanga-zanga. Ta zo wannan ne a kota mana, saboda haka shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi kula da Abba Kyari yana aiki tsakanin da Allah ne. Dole ka gance a kora din nan to wallahi ya hana hanya almudana ne, ko ya hana ganin shugaban kasa ba kan ka'ida ba. Saboda haka na gode Bello Sokoto.
To malam Bello, malam Bello, ba iya cewa kai ma an baka abun gora ne kake wannan naka fadan wannan naka ra'ayin ko ra'ayin kanka ne?
Wallahi wallahi ban ci Abba Kyari ban taba ganin shi ba. Wallahi ko ban kalmi in gaishe a ruwana, ina buga tsakanin da Allah ne, ina goyon bayan gaskiya.
To Allah ya sa mu dace. To Allah ya sa mu dace. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Jimba.
To malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni abin da nake tare da shi, akwai abin da ke cin mana tuwa kwariya musamman mu a nan jihar Niger bangaren satan mashin.
Eh.
To gaskiya al'amarin nan waya kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un.
To
amma abin da ke kawo sanar da haka muna ganin lahin hukumomi, dan saboda abin da ya kawo ni ce lahin su, za ka ga mutum ya zo da mashin a kasuwa ba takardu, sai a yanki takardu a rubuta mai takardun shi sai da mashin ɗin shi ba tare da samun matsalar komai ba. To dan saboda haka muna kira ga hukuma, in ba su da hannu a ciki to dan Allah su magance mana sai da mashin ba takarda ainihin takardar shi. Mutum ya zo da mashin a kasuwa a rubuta sabon takarda a bashi sai da mashin ɗin shi tafi shi, wannan ba wa ƙaramin matsala ba ce ba.
To Allah ya sa mu dace. To bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Alhaji Baɗi, insha Allah, Shu'abu Alhaji Mahmuda daga Kaduna, Nigeria.
To muna jin ka Alhaji Baɗi.
To wato ni kiran da zan yi ga wato shugaban kasa don Allah. Kamar asibitoci don Allah ya kokari ya sanya magunguna ya sa don Allah, saboda gaskiya in mutum ya je asibiti fa talakawa suna cikin wani hali, wani ba magani ƙarshe sai ya ga kawai Allah kawo ƙarshen rayuwarsa saboda ba magunguna. Haka nan kuma makarantu yana zuwa ƙarfin talaka. Tun daga an mutum ya gama sakandare ma ya yi ya fi ƙarfin talaka. To don Allah ya yi ƙoƙari ya taimaka a nan wurin, ya taimaki talaka a nan wurin. Ina fatan Allah zo da kasan mu lafiya, Allah kuma ya taimake shi ya sa shi a kan daidai.
To mun gode. Bari mu koma jamhuriyar Nijar daga birnin Maraɗi. Wa muke da shi a Maraɗin Nijar?
Sama'ila ce na ɗan mutanen Kamakaro da Ƙwaro.
To malam Sama'ila, muna jin ka.
Wato kamar irin waɗanga sace-sace da ake yi bakin bodonmu ta Maraɗi. Wato kamar waɗannan ɓarayi da yazzam in an kama su ba a kashe su shi yasa ba su ƙarewa. Inda da in an kama su ana kashe su da yanzu hukuma ta huta da su.
To kai a naka ganin kenan sai an dinga kashe su shi zai sa su daina kenan?
Shi zai sa su daina, saboda idan ba a kashewa, idan an kama su ba a kashe su, sai an sake su sai su sake ɗauka wani matakin koma aikin.
To baka gani akwai wata hanya, wata maslaha mafi sauki ba wannan ta kisa ba? To layin Sama'ila ya tsinke. Bari mu tafi jihar Kwara. Wa muke da shi a jihar Kwara?
wannan Muhammadu Rabi'u ne daga jihar Katsina.
To Malam Muhammadu Rabi'u, muna jin ka.
To ni ra'ayina da nake badawa tsakani ga Allah, wannan rashin tsaro a Najeriya, ni dan jihar Katsina ne, karamin hukumar ni loka game. Wato al'amuran da ke damuwan mu bismillah hadda mu kan mu, saboda musulmi yanzu musulmi iya kan musulmi ga baki. Abinda ya kamata addu'a ita ke cin ƙarfin wannan al'amuran, wallahi tallahi ba ƙarfin soja ba. Shine muke so jama'a musulmi su ci gaba da addu'a, in Allah ya so da ana addu'a wallahi ba za a tabe ba sai an cimma nasara.
To masha Allah, to mun gode Malam Muhammad Rabi'u.
Ba da ra'ayina akan haka.
To mun gode Malam Rabi'u. Bari mu tafi jihar Kogi. Wa muke da shi a jihar Kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Wa muke da wake magana?
Ina magana da Jiniya Lelwa daga nan a Jakarta, jihar Kogi.
To Malam Jiniya, muna jin ka.
Ni ma zan so kace a game da maudu'in da aka yi jiya, aka ce a rashin hanya ne ake sace da sina fijin nan da ake. Tsakani da Allah ba rashin hanya ba ne. A Najeriya ba mu cika matsala rashin hanya ba tsakani da Allah. Annoba dai Allah kawo mana, sai dai mu fuskanci addu'a tsakani da Allah.
To mun gode, ya kara abin da za mu ɗauka kenan a yanzu.
To kaga wasa din da ya
kasance tashi ne. To gashi nan dai an tashi watan 2-1 dai.
2-1 yanzu haka dai kasar Amurka ta samu zuwa zagayen dab da na karshe, wato semi final.
To amma ba mu san da wa za ta kara ba kenan.
To ban ga jadawalin ba dai tukunna, kamar ina jin za ta buga dai wasan dai tukunna, ban san dai ran da za su buga ba, amma dai yanzu dai an tashi wasa 2-1.
To ai duk dai abin da ke ciki za mu ci gaba da sanar da masu sauraron mu insha Allah. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na yamma. Amma kamun mu kammala shirin namu, Malam Hafiz, ai ya kamata ka bamu labaran duniya takaice.
To Yusuf, ga labaran a takaice. Amurka ta kakabawa dan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro takunkumi, abinda ake gani a matsayin ci gaban daukan matakan matsawa shugaban kasar barin mulki. A yau Juma'a ne baitulmanin Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta rike duk waɗansu kadarorin da Nicolasito Maduro Jr. ya mallaka a Amurka, kuma za ta hana duk Amurkawa da kamfanonin ƙasar yin wata mu'amala da shi. Ta wani gefe kuma, a yau Juma'a ne manyan jami'ai daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da kuma Iran suka haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa a kan yarjejeniyar 2015 da aka ƙulla da Iran. Iran ta faɗa taron Biyana tsakanin sauran ƙasashe da suka saka hannu a yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe.
To masu sauraro, da wannan takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu. To amma Malam Hafiz, fa naga yau naga kana ta sauri, ko dan wayo Juma'a ne naga kana ta dariya kuma.
Ai ka san aka ce yau ƙarshen mako, kowa Allah Allah yake tafi gida ya je gudanar da ujeri.
To ai naga yau tun da safe naga kana ta dariya, naga ko da za a shigo ɗakin watsa labarai ka san da yake shirin safe da kai da editiya Maryam kuka yi. To ba na nan, to sai amma
satin da ya gabata ban samu na yi hutun ƙarshen mako ba, to shi sa ka ga wannan satin na sa ran zanyi tafiya dan balaguru.
To tunda kai aiki a wancan wannan ƙarshen mako, to ai gaskiya to hakan yana da kyau. To ma sauraro, anan zamu jalin zamun shirin namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye namu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma injiniyar tamu ta wannan dare Nisham, da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalamu alaikum.